Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a sararwa assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM har ma da wasu tashoshin na FM da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. Haka kuma ana iya jin mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatar muku da shirin
Maryam Bashir Bagaji,
Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad.
A yau Talata 27 ga watan Yunin shekarar 2017, za mu yi magana ne game da ƙarin kuɗaɗen jami'o'i na tuition fee da aka samu a Najeriya. Shin ya 'yan ƙasar ke kallon lamarin? Talaka ai kullun shine a wahale, maimakon a rage a bawa talaka damar yin karatunsa sai kuma a hana shi ma gaba daya. Mu dai fatan mu shine hukumomin ire-iren waɗannan makarantu za su rika sassauta kuɗaɗen makaranta.
Ya kamata idan da hali a rage, domin a zahirin gaskiya wasu makarantun kuɗin yayi yawa.
Sai kuma duba ga maganar wahalar da dalibai kan fuskanta a ƙasashen duniya game da kuɗaɗen tallafin da ya kamata su dinga samu, musamman maganar TED Fund. Shin menene haɗin waɗannan dalibai da TED Fund?
Ni ba mu da wani haɗi da TED Fund. Tsakanin mu da TED Fund makaranta ce. Makarantar mu ce taimu militin namu ta ba mu limitin ta ta sa muka tafi. Kuma ita ta ɗauki sunan mu ta kai mu kuma tallafin mu. Saboda haka ni ba mu da wani alaƙa da ita. Bari a ce ni har za a zo a yi analysis namu mun tabbata da jiwa. Idan har wani kuskure ne ba mu muka yi kuskuren ba. Kuma shi da ya zo ai ya kamata a ce idan zai kawo sabon doka, ya kamata a ce sabon doka ya sanar da manyan makarantu kan cewar da yau ga abin da za a yi.
To za mu tattauna da masu ruwa da tsaki akan wannan al'amari na maganar karatun jami'a da kuɗaɗen da suka shafi hakan, kuma inda hali za mu ba da dama domin ku ku bugo mana waya, kuma ku faɗa albarkacin bakin ku akan alamar tarawa 1-202-205-6-5.
Muna tafe da amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na Facebook da Twitter.
Bari mu fara da amsoshin naku na Facebook da Twitter game da lamarin na kuɗaɗen makarantun jami'a da suka yi tashin gauran zabi.
Sakon farko daga Maryam M. Gwani ta ce talaka ai kullun shine a wahale, maimakon a rage a bawa talaka damar yin karatunsa sai kuma a hana shi ma gaba daya. Allah dai ya kawo mana sauƙin waɗannan abubuwan.
Sai Inusa A. Bawa ya ce hakika tushen fi a makarantun Najeriya, sai dai mu ce Allah ya kawo mana mafita, amin.
Sai Husaina Abba Dambam ya ce yau da gobe mu dai fatan mu shine hukumomin ire-iren waɗannan makarantu za su rika sassauta kuɗaɗen makaranta domin 'ya'yan talakawa su ma su samu damar yin karatun, saɓani yadda biyan kuɗin makarantar ke gagarin 'ya'yan na talakawa. Sanadiyar rashin kuɗi ba wai dan ba sa son 'ya'yan nasu su yi karatun bane.
Sai Shehu Adamu Rajau ya ce to ra'ayin mu game da waɗannan kuɗaɗen makarantar jami'a wato tushen fi shine ya kamata idan da hali a rage, domin a zahirin gaskiya wasu makarantun kuɗin yayi yawa, kuma gashi ɗalibai na son karatu amma kuma suna shan wahala wajen biyan kuɗin.
Sai Mai Gaswal Dadambam ya ce salam yau da gobe, Allah sarki talaka, kamata ya yi a ce ƙasa ta Najeriya talaka bai ma san da zama waɗannan kuɗaɗe ba, sai dai kawai ya ɗaura niyyar karatu. Amma yanzu sai ma kaga idan ɗan talaka bai samu cika waɗannan kuɗaɗen ba, zai ma iya rasa karatunsa na jami'a.
Sai Sa'idu Gagiyo Katamma ya ce salam yau da gobe, kiran da zan yi wa hukumomin karɓar kuɗaɗen jami'o'i da su sassauta wa ɗalibai kuɗaɗen don ba wa talaka damar yin karatu a jami'a. Ku tashi lafiya, masu gabatar da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Sai Elisha Abdullahi Matthew ya ce salam, ra'ayina shine yana da kyau jami'o'i su dinga sa ɗalibai biyan tuition fees, domin a gurin dan Najeriya duk abin da aka ce kyauta ne to zai ga abin bashi da muhimmanci ko da yake ya kyauti su dinga rangwantawa saboda mu ƴaƴan talakawa
sai Bello Ishaku birnin Fulani Gombe yace a gaskiya yau da gobe ya kamata mahukunta su rage adadin kudaden da dalibai suke biya a makarantun gaba da secondary wato tuition fees domin ba a jami'a kadai waɗannan kudaden ke da yawa ba kusan ma waɗansu makarantun irin su polytechnic da kolejojin ilimi da na koyar da kiwon lafiya nasu ya ƙara da jami'ar tsada
sai Sani Dahiru yace ni a gani na dukkan kudin da za a bada a jami'a to ya kamata ya yi abin tai da kowa zai iya amfana mai kuɗi da kuma mara ƙarfi saboda haka inganta jami'o'i shine ya kamata a fara la'akari da shi sannan a yi maganar kuɗin da za a biya da fatan jami'o'i za su yi duba da wannan lamarin
sai Umar Bulama da Masak yace assalamu yau da gobe gaskiya wannan matakin ƙarawa kuɗin school fees din da aka yi ko kadan bai dace ba idan aka duba da yadda ƙasar nan muka shiga kuncin rayuwar kuɗi idan gwamnati bata janye wannan matakin ba to ƴaƴan talakawa ba za su samu zuwa karatun jami'a ba
sai Habibu Muktar Danbara yace gaskiya kamata yayi a ce dan Najeriya yana karatun jami'a kyauta ba sai ya biya kuɗi ba idan muka kula da wasu ƙasashe yadda daliban su suke karatu kyauta misali kamar ƙasar Niger idan kuma ba zai yi ayi karatun kyauta ba to ya kamata a rage kuɗin ta yadda kowa zai iya biya dan ya samu yayi karatun
sai Muhammad Ahmad Ammar yace mu kuma ƴan ƙasar Najeriya dai daga tashe-tashen can sai na can ba dai ka ji an ce can ya sauko ba Allah shi kyauta ya kuma gyara mana ƙasar mu ta gado a bar alfaharin mu
sai Ado Salati goma ga Annabi Rijau yace yau da gobe hakika waɗannan kudade sun yawa ya kamata waɗanda ke da hannu cikin lamarin nan su tausaya wa ƴaƴan talakawa
sai Garba Sabiola yace salam yau da gobe amsar ita ce a tausaya wasu dalibai a rage waɗannan kudade na tuition fee a tashi lafiya
sai Dauda Ba Rigima Dan Dume yace salam yau da gobe tsakani da Allah maganar kudin nan na tuition fees abu ne da ya kamata a yi dubi dalibai da idan rahama a rage su domin ko kudin sun yawa
sai Muntar Dan Ma'azu Baban Khalifa yace salam yau da gobe ina yi wa ma'aikatan VOA House barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya ubangiji Allah ya maimaita mana amin
to sai kuma mu leka shafin mu na Twitter @aminufifa2 yace salamu alaikum yau da gobe shawara ta ga gwamnati ya dace ta rage kudin da take amsa na makarantar da ƴaƴan talakawa suke karatu ciki
sai @aliblawan yace a matsayina na talaka ra'ayina shine babu amfanin karɓar wannan kudin domin ba wani alfani da ake yi da shi illa hana dan talaka karatu
sai daga ƙarshe @mgarinrijiya yace eh to ni dai ban ga laifi ko rashin laifi ga biyan kudaden tuition fees ba inda jami'an makarantu za su dauki matakan inganta rayuwar dalibai to mun gode a ci gaba da turo mana da sakonni
to sai kuma duba da maganar wahalar da wasu dalibai kan fuskanta a kasashen duniya game da kudaden da ake aika musu wato na tallafi ko kuma wanda suke shaka kafin su tafi karatu wanda musamman wanda aka fi sani da maganar irin su TED fund da makamantan irin wayannan kudaden tallafi to ga tattaunawar da nayi bisa ga zakulan da muke na ganin me ake ciki dan mu ji ta bangaren dalibai da su wayanda abin ya shafa su ma na hukumomin nan to ga tattaunawar tamu yadda ta kasance da wannan bawan Allah ɗaya daga cikin ɗaliban
assalamu alaikum rahmatullah
aminu alaikum salam rahmatullah wabarakatuh
to da wa muke magana
ina na bayyana da ni malami a manyan makarantun Najeriya ɗaya daga cikin malaman manyan makarantun Najeriya
malam Balarabe da farko muna son mu magana da kai tuntuni dama akan maganar kudaden tallafin karatu na dalibai da musamman ake tura su kasashe da sauransu wane tallafin karatu ne farko muka fara magana da kai
tallafin karatu bai ɗaya ne wanda hukumar TED fund ta nan Najeriya take bawa manyan malaman makarantun Najeriya to shi ne akan ta yake magana wanda ni an riga an ba mu dama mun tafi karatu bayan mun tafi karatu shekara biyu shekara uku baya da aka samu canjin gwamnati aka naɗa sabon executive secretary wanda ya zo yake wannan kwata-kwata karatu da muka tafi mun tafi ba mu sa ƙa'ida ba saboda haka ba za a ba mu wannan tallafin ba to ni kuma muna ganin a matsayin mun riga mun tafi karatu an ba mu an tsare mana daga makarantun mu kan cewa mun tafi karatu da aka yi mana haka mun kana ganin ba a yi mana adalci ba adalcin da ba a yi mana bakwai shi ne mafi yawancin mutane daga cikin mutum karɓo ba su suka ne wasu sun kai da zonar gadi wasu kuma sun je banki sun karɓi yamma fatiyar suka karɓa waɗanda suka tafi wannan karatun da shi aka ce idan hukumar tallafi ta ba da kuɗin nan za a aika mutane don su ci gaba da karatun su to ni muna ganin wannan abin da aka yi a mutane ya kamata a ce an wannan ƙara musu ƙarfin gwiwa ba a daki ne su da duk mutumin da yadda ke kirjiyar kan cewar yana so ya ga kan cewa ya taimaka wa kasarsa to wani bangaren ilimi na daban da yake koyi to muna ganin kan cewa wannan mutum bai kamata a shaɗe ba sai ya kamata ma a bashi ƙarfin gwiwa amma shi da sabon executive secretary yanzu yake ba haka bane ba mutum akan kaida ba wanda kuma azzahiri ba dai bane wanda mu riga mun san waɗanda aka ba su approval da department din ma an soke ba an ce ba za a ba su ba
banda ku
ne alurancin makarantu ne daga cikin mutanen mu akwai waɗanda aka riga aka ba su approval daga ita tekkon din kuma ta nufi ta Najeriya sannan bayan sun tafi yanzu wannan zuwa wannan sabon executive secretary din ya zo ya kashe wannan tsarin ya ce su kuma makarantun su wasu na alurancin ba su kai standard din da ya kamata a cikin gaba ba kuma wanda muna ganin kan cewa koya dai mutum ya tafi karatun nan dole zai samu wani abu samu wanda zai kawo ƙasar Najeriya a lokacin cewa an bunƙasa ilimi a Najeriya ne
kai maganar cewa kun tafi kafin a baku misa kuka iya samun ƙwarin gwiwa to ku tafi kafin a baku din maimakon ku jira ayi sannan a miƙo muku kuɗin misali da sauransu din ya maka hotunan na hannunsa
yawa tsari ne na jami'an manyan makarantun Najeriya da kuma hukumar tallafi a ka'ida ita hukumar tallafi ba ta ba da kuɗi akan kari saboda haka idan mutum malami ya samu admission sai makarantar sai ta sahale masa sai ta bashi approval sai ta bashi release saboda haka al'adar wannan hukumar tallafin take idan aka baka sai ka tafi karatu idan kana mu kuɗin ka tafi karatunka idan wannan hukumar tallafi ta tafi ka tafi kuɗi sai a baka sai ka ci gaba da karatunka ka ji dalilin da yasa ya dace ta sa maka yadda tsarin da ake ciki shi sa maka tafi da muna da yakinin kan cewa za a samu matsala ba wanda zai ce ba kaso sai ta wata kasa ji ya wahala ba ya zama wanda zai wannan gangancin to amma abu ne wanda shugabannin wannan kungiyar na da waɗanda kafin wannan sabon executive din abin da suke yi kenan is a tradition al'ada ce abin da suke kenan an samu a tafi mu ba mu da wani haɗi da tetpon tsakanin mu da tetpon makaranta ce makarantar mu ce ta yi militin namu ta ba mu release letter ta sa muka tafi kuma ita ta ɗauki sunan mu ta kai hukumar tallafin nan saboda haka mu ba mu da wani alaka da ita bari a ce mu har za a zo a yi tenorizing namu mun tawba daidai ba idan har wani kuskure ne ba mu muka yi kuskuren ba kuma shi da ya zo ai ya kamata a ce idan zai kawo sabon doka ya kamata a ce sabon doka ya sanar da manyan makarantu kan cewa daga yau ga abin da za a yi daga yau ba wanda zai tabbata tare da an sahale masa daga wannan kungiya ba saboda haka sai ya ja layi waɗanda suka riga suka tafi din nan daga baya kafin a naɗa shi sai ya ba su haƙoƙin su kuma waɗanda za su tafi nan gaba sai a ce to doka ta hau kansu to kaga a ka'ida haka ya kamata ya tafi amma ba a kawo policy din wanda bayan sai da mutane suka tafi shekara biyu suna wata ƙasa ba wasu an kore su daga makaranta su rasa yadda za su dawo gida wasu an kore su daga gidajen haihu wasu sun rasa ma yadda za su dawo gidan ma gaba ɗaya ba cinyo ba na gobe wasu sai an musu karo karo su cin abin to kaga wannan ba adalci bane wannan ya kamata a ce abu ne wanda ya kamata a yi duba da idan basira idan har da gaskiyar gwamnati kike kan cewar ta zo ne saboda ta bunƙasa haka ilimi Najeriya ma ta bi kirji tana ɗaya daga cikin masu ilimi a duniya saboda yanzu duniya ta canza investment ake a education ana zuba jari ne a harkar
ilimi yanzu misali malam Balarabe ku da kuka tafi din kuka samu wannan matsalar kun dawo ne ko kuna can kuna ci gaba a haka da kuɗin ku
wasu sun dawo wasu kuma sun shiga yarjejeniya da makarantun su wanda yarjejeniyar har ta kai yanzu lokacin ya ƙure wasu ma an tsaye musu da portal din su saboda ba su biya ba lokacin ya wuce
to irin yarjejeniyar cewa a ƙara musu dan lokaci kila
yawa lokacin yanzu ka san nan kai kike nan kai zaka bada bayani da mu nan gida da waje ba dai wani jari hujja da capitalism ne ta na makarantun waje su ba zai bari ba za su ga kawai ana musu wasa da hankali kuma gaskiya ne kuma wannan ai credit za a ce Najeriyan gamban ta samu ko ku aka san haka ai aka san haka ne saboda an riga an yarda da system da tsarin yadda yake yanzu kuma wani ya zo mutum ɗaya ya zo ya gyara wanda shi karan kansa ya zo yayi wannan abu to ni ina ganin wannan abin da aka yi maimakon abin kasa ilimi a Najeriya to ana dakilewa ilimi tsakani a Najeriya ya zo ya ce kan cewar yana da production ya yi hangen nesa kan cewa nan da shekara biyar za a yi training mutum 9,000 masu PhD da kuma digiri na uku da digiri na biyu to kuma ga wajen mutum 500 an kyale su a waje suna can suna shan wahala a kasashen duniya to rubi sun tabbata wannan wani irin tsari ne yaya za a yi wannan hangen nesa ya zama an samar da shi ai ba za a samar da shi ba idan har ana so a samar da shi sai a je sai a samu waɗanda suka tafi already mutum 500 ɗin nan sai a sallame su wanda idan sun dawo to an san kenan za a cimma haka zai cimma ruwa
to yanzu abin da zamu ce da kai shine za mu yi kokari mu nemi bangaren su ƴan Ted Fund din mu ji ta bakin su sannan kuma inda hali ma zamu binciki irin makarantun ku da suka bar ku kuka tafi din mu ji shin meye suka dogara da shi suka bari har kuka tafi sannan da hakan ta faru me suke yi akai
ina ga ma kamar tsari ne wanda makarantun mu da su hukumar Ted Fund ta shirya a baya to yau wannan shine ya dace
ne kaga
gaba ɗaya makarantun mu yabo makarantun mu suna da yakin kan cewa ko da wannan executive secretary din ya yi dora akan abin da ake ciki idan kuma har an samu kuskure bai kamata a
ce waɗanda suka tafi an riga an yi penalizing nasu ba saboda su babu ruwan ba su san komai ba hadi ne wanda suna ganin sun tabbata kyakkyawan niyya za su dawo su yi contributing kwata ɗinsu to the development na ita ƙasar kanta Najeriya to amma shi da ya zo kaga da ya rushe abin kaga ai ya za a yi haɗa cin ruwa makarantun namu sun bibiya shi yaƙi in fact mun yi rubutu extensively mun je mun samu sanar president mun kai masa takarda mun kai wa speaker mun kai masa takarda shi kansa mun kai masa appeal letter da ta ba ta abi muke duba wannan lamarin da idan ba tsira ya gani kan cewa damage din da za a yi wa ilimi a Najeriya in haka yana da yawa muka ce duba gani minister of education an yi rikin nashi an kai shi amma ba wanda ake abu idan da akwai wani nasu a ciki ai ba za su yi naka ba
abinda kawai zamu kenan zamu bincika ta bangaren suited phone mu ji wa zamu iya samu magana da shi in har ma ta ba mu dama zamu nemi shi kan shi shugaban nasu mu ji me zai ce
godiya nake godiya nake
muna tare da Malam Kabiru Lawanti mai fashin bakin al'amuran matasa musamman ta fuskar ilimi da al'amuran yau da kullum.
Assalamu alaikum Malam Kabiru.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To barka da sallah, an yi sallah lafiya?
Sannu, an yi sallah lafiya
wa dalla. To ka dai ji? To masha Allah, Allah Ubangiji ya maimaita mana kuma.
Amin.
Kana jin?
Amin.
Yawa. To Malam Kabiru kaji dai yanda mutane suka tafi albarkacin bakin su musamman tambayar da muka yi musu na magana yanda aka samu ƙara-ƙara na kuɗaɗen makarantun jami'a wato irin su tuition fee da sauransu a turance wanda kaman akwai jami'o'in da daga 14,500 ya koma 63,500 ne a irin su wuraren ku su IBU Zaria din nan
27,000 ya koma 27,000 da wani wani mai sauraro ma da yace wai ina su college su polytechnic wai sun yafi ma na
jami'a to ba to amma gaba ɗaya ba wai zamu kalli wata jami'ar bane ko wani abu zamu kalli maganar ne gaba ɗaya ta ƙara-ƙaran kuɗaɗen shin kana ganin cewa wannan a matsayin ku na masu fashin baki ta yaya ɗalibai za su kulle wannan lamari ne ka san fa ƙasa ba kuɗi da makamantansu me zaka ce akai da farko
wato za ka yi wasu jami'o'in adalci za ka iya cewa wannan ƙari ya zo muku dole ne saboda akwai kamar a ce yankewan kudaden da suke samu ra daga gwamnatin tarayya amma kuma za mu yi cewa kuma su ma da laifinsu saboda cikin shekaru zan iya cewa daga 2000 zuwa yau kudaden da jami'o'i suka samu mun sha magana na ina ji ko kwanakin ba na yi da jami'a da ne suka samu ya ce a ce wato jami'o'i sun kai matsayin da za a ce wato suna gogayya da kowace jami'a a duniyan sannan kuma ya kamata kuɗaɗen da suka samu nan yau har a yi yankin nan bai kamata a ce suna kukan kuɗi ba saboda malam kuɗaɗe ne fama gure gwamnatin nan ne ya sa aka ba wa wani ne ran jami'a daga 2000 zuwa 2016 kuɗaɗe ne ba wai na cewa wai kuɗi kawai ba kuɗi ne sosai aka ba su saboda haka in ta bangare ɗaya cewa gwamnati ta yanke musu ainihin kuɗaɗen da suke samu to su ko su amfani da dama da suka samu ba shekaru ba kuɗa na kuɗi da gwamnati ta yi ta ba su daga shi wannan tsari na wanda ta kan da kuma ainihin zuzurudin kuɗi da gwamnati ta riya ta fi cirewa ta ba wa jami'o'i.
Oh wato kana magana har da irin su tetcon
da wannan bangare na farko kenan bangare na biyu ko in ka duba yanayin da kasar take ciki kuskure ne a ce a wannan yanayin da ake ciki wato gwamnati za ta yi tunanin cewa za a ƙara kuɗin makaranta wa ɗalibai a daina ganin laifin ainihin kawo da salak kace suna son ƴaƴan su yi karatu muna wani zamani ne da gwamnati na maganan cewa tana kokari ta ainihin encouraging wato ta
karfafa guya
wannan yau karfafa guya ta ne su yi karatu har zuwa jami'a sannan kuma a wani bangaren kuma gashi nan an zo ana tsarin kuɗin makaranta wadda ina tabbatar maka a yanzu a tsarin da ake a yanzu nan ɗalibai da yawa sai an yi ciki a goshi kafin a zo a biya kuɗin karanta balle kuma a ce an ƙara shi so a wannan abu ne da Bature yake cewa insensitiveness ne na wasu mutane waɗanda yake
wato rashin koyon hangi ko kuma jin abu a jiki
alhakin saboda in ka duba yanayin rayuwa yadda ta zama yanzu abubuwa albashin mutane bai iya ya wuce musu ainihin awa uku daga ainihin lokacin da aka biya shi
daga alat daga
kaji alat wannan awoyi ne ba maganan wai kwanaki ba awoyi ne yanzu kana magana minimum wage na ainihin mutum da yake aiki a karamar hukuma wanda yawancin su yanzu ka duba jiho ba sa ma biyan kananan hukumomi albashin sai mutane su yi wata biyu wata uku babu albashi ina ake tunanin irin wannan wanda yake da ɗa guda ɗaya ko biyu a jami'a
zai samu da su wani ke
ainihin karatun pension ya karatu
da za a maka biyu
wannan bangare na farko
yau yi mana na biyu in ji kafin ta
yi yau wato a bangare na duk in ka duba an wani wani hanyoyi ne gwamnati ta ware cewa mutane in ba su samu zuwa jami'a ba za su je su koyi sana'o'i ko kuma su fi wayannan makarantu na polytechnic wanda kamar wanda wani ya faɗi a wani shirin naku makarantun polytechnic sun fi ma na jami'o'i tsada
kamar yadda wani ya faɗa a sakonnin
da ya sa ku suna karkashin yawa sun fi ma na abu na nisa da to ina kake tunanin cewa waɗanda ba su samu daman zuwa jami'a ba saboda rashin za su kuɗi su kuma su abu nan kuma ana maganan cewa kau da ainihin rashin ilimi da kuma ainihin rashin sana'a wato kure ne gaba ɗaya in ka duba akwai rashin duba ainihin yadda yanayin mutane suke ciki a zo ta kawo su tare-tare wanda yake kwata-kwata ba su dace da ainihin
yanzu
rayuwar al'umma
yanzu bari mu koma lokacin da a baya kake maganan cewa akwai kuɗaɗe maƙudai da waɗannan jami'o'i a baya suka sassamu wanda kuɗaɗe ba na wasa ba wanda kace ba su yi amfani da wannan damar ba kamar wace irin dama kake amfani maganan za ya kamata su yi amfani da ita har da kila ba kai ga waɗannan ƙara-ƙara ba
kamar ita jami'a an assasa ta ne akan ainihin koyarwa da bincike a cikin waɗannan shekaru sun sa cewa bincike da aka fitar da shi daga jami'o'in nan da irin waɗannan kuɗaɗen da aka bayar nan sai ga cewa ba kai ka kwatanta kuɗin da aka bayar da kuma ainihin bincike da suka fito daga wannan jami'a wanda zai taimaka wa na farko ci gaban ƙasan ko kuma ainihin canza ainihin tsarin da ake ciki sai ga cewa kwata-kwata kuɗin da yake wato kuɗin kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba wanda yake ainihin inda a ce akwai bincike da ake yi wanda za su fito da wasu abubuwa wanda za su taimaka wa ƙasa ita kuma miya ita ma ta samu wani abu wanda yake zai zama mata kuɗin shiga sannan saboda shugabannin jami'an nan suna samun kuɗi ne daga gwamnatin tarayya kowanne su kawai ya zauna kan kujera juyawa yana kujera kawai kuɗi su zo masa akwai abubuwa wanda jami'oyi za su yi na kansu ba wasu sun sa ainihin ɗalibai sun biya kuɗi ba akwai abubuwa ƙanana wanda za a yi wanda gwamnatin jami'a za ta rinka samun kuɗi wanda zai taimaka mata akan ainihin abubuwan da ni ba masanin tattalin arziki ba amma in kun yi magana da masana tattalin za su gaya muku cewa akwai abubuwan da jami'o'i za su yi wanda yake banda na bincike din za su rinka samun kuɗi wanda zai taimaka wajen gudanar da wasu abubuwan su amma ba a yi sai da an zauna ko ana jiran abin da zai tafi daga gwamnatin tarayya
to amma misali marin tana tambaya ne
ina tunani irin kamar ga su ɗalibai idan haka ɗin da ya ta kasance to waɗanne irin abubuwa za su yi don su jure wannan
ne don su kai labari
wato abubuwa da dama ya kamata a ce ɗalibai sun yi akwai tsari wanda yake in ka duba kasashen turai abin da nasu na kuɗin makaranta yana da yawa amma kuma akwai abubuwan na scholarship da ake da su sai ga ce yanzu ai jiha wadda take biyan scholarship ita ce wadda take ba da 14,000 wa ɗalibi a shekara guda ɗaya to kaga wannan 10,000 bai shafe shi ma cin abinci ba balle student da zai sa balle kuma ai maganan cewa kuɗin makarantar da zai biya kaga wannan tsari na scholarship din babu shi ya kamata a ce akwai wannan tsari din sannan su masu hali da shi ya kamata a ce sun fito da wasu palliative su to abubuwa da za su
wasu tsare-tsare oh mallan dalibai na kasa
to mallan Kabiru
yawa
kamar yanzu nan kasashen da suka ci gaba ko kuma nan ma inda muke yanzu kamar da
kai
bashi da gwamnati ke ba ɗalibai su yi
wani ma wasu kamfanoni ne
suka gama sai su biya su fara aiki su biya kana gani a Najeriya haka zai yiwu
yana yiwuwa akwai kamfanoni aiwa da suke taimakawa ɗalibai kamar kamfanin su Air Model da Chevron da Shell suna ba wa ɗalibai sannan akwai PTBS duk ana abun
da banda misali abin da Sabina take magana ban abinda Safina take magana banda misali kuɗaɗen tallafi za ka ga a irin nan Amurka za ka ga kaman bankuna ko gwamnati kanta ma akwai wurare da na gwamnati ne za su baka bashi ka je ka biya kudin karatunka ka yi daga baya ka zo.
Dama wasu bankunan Najeriya da suna bayar da irin bashi sussukan nan.
Eh to yanzu ya irin wannan yake ciki.
Gaskiya wannan tsarin baya da in ba akwai shiga ga trust wanda suka san ana yin wannan tsarin ba su da yawa. Sannan kuma su kansu bankunan ba sa sa abun nan na ba su da yawa talibai cewa akwai wannan tsari din da
su. Ila su tallata abin
kenan. Wanda za ka zo karbi bashi. In ka kammala ka fara aiki kuma sai ka zo ka kajiya.
Wato ba su tallata abin kenan.
Yawanci kamar su suna ce ba da.
Duk lokacin da nake tsaye har da wani a koyarwa jami'a ban taɓa ganin wani banki da ya zo yi magana cewa ga wani tsari da suke yi na ba ɗalibai tallafi ko kuma a ce bashi wanda daga bayan sun kammala makaranta suka samu aiki fa na biya hankali ba ban taɓa ganin gaskiya.
Kamar misali yanzu kana ga in kamar da an ce wasu masu badawa ɗin zaka ga suna magana akan irin collateral wato
a turanci ka ajiye
collateral ka ajiye wani abu ayi garkuwa da shi nan ka kasa biya akalla dai akwai inda za a fanshi a fidda a rogo. To kana ga irin wannan dalibai kuma kaga ba su da wani me za su bada misali a ce takardun gida ko wani abu.
Akwai tsari ne wanda aka bari a baya. Yau akwai wani tsari ne da aka bari a baya. Kun ce akwai register na kowa da kowa. Wannan dalibi ne yana da national ID card yana da passport na shi na zama dan kasa. Ka ga ba inda zai shi.
Ba inda zai koma abin sa.
Inda yayi fite.
Kuma dole ne
ya. Wannan suna zama to kaman abubuwan da zai amfani da su wajen bashi ainihin bashi. Kuma duk lokacin da banki ya neme shi zai same shi. To amma babu wayannan sai zai ma ake batun ba kowa ne ke da national ID ka sai ba.
Maimakon kina ce sai an gani a baka ma misali shine takardar shaida. To amma yanzu misali a matsayinka na matashi kuma da kasan tsarin yanda jami'o'i suke al'amuran su da yanda dalibai suke kansu suke nasu kana ga dai gaba ɗaya mu tattara wannan matsalolin mu ji kai ina za a bullo wa lamarin tunda yanzu dai an samu an yi abubuwa sun rubu shi
kullum zuwa ga yanzu za ka ji ana cewa bai kamata a mara gwamnati komai ba amma gwamnati a yanzu a wannan mataki da muke ciki ita ce driving force wato ita ce wanda za ta yi jagoranci na kowane tsari da ake so a cimma saboda ai su sun faɗi a ita wannan gwamnati da za ta kafin ta zo ta faɗi a manifesto na ta cewa duk abubuwan da za ta yi na ainihin tallafawa ilimin jami'a duk da ba su fito filin suka faɗi yadda za su yi shi ba amma ba yi tsammanin cewa ƙara kuɗin makaranta na cikin ainihin tsarin da suka sa kuma a yanzu a yadda ake cikin nan ban ga dalilin wani ƙarin kuɗin makaranta ba ya kamata a duba a ganin menene ya jawo rashin ainihin ko kuma yanke wayannan kuɗaɗen da ake ba wa jami'o'in in an gano menene ya jawo shi tunda gwamnati a yanzu dai gwamnatin nan ba ta ce ba ta da kuɗi ba a yanzu ma
to amma yanzu misali
dai yana cewa ba farkon zuwan ta ce ba ta da kuɗi amma a yanzu dai ba su ce ba su da kuɗi ba
to yanzu misali malam
kabiru wanda za a ce za a tallafawa wato
na'am na ce yanzu misali malam kabiru maganan ɗalibai kamar misali wancan da ka ji mun yi hira da shi wanda kuma muka ce za mu bi diddiki mu je abin yake na maganan TED fund din nan da ake barwa na wato tertiary education trust fund din nan da ake yi shin yau wato shin misali irin wannan ɗaliban da suke ƙasashen duniya kuma suke wahala dan taɓa mana wani abu a cikin minti ɗaya mu ji akan su
gaskiya yanayin su abin tausayi ne saboda akwai abokanana da yawa da wanda suke Malaysia wasu na Cyprus in kun kana magana da su zaka ji wato irin halin da suka shiga ko hali ne na media su na farko kudaden da aka ba su na farko ma wanda aka ba su suka tafi da shi dala da yawancin su tafi ne 2014 lokacin dala tana tsakanin naira 160 zuwa 180 yanzu tana dala tana wajen 300 so rayuwa ma yana suna rayuwa ne akwai wanda ya ji amin cewa suna rayuwa ne kamar wanda suke boarding school in na ce boarding school ko dai da kai a Nigeria kun san magana da nake
haka
wato tsari ne wanda yake kwata kwata za ka ga mutum abinci ma sai ai daga sika ne ce abin saboda haka ya kamata shi ainihin sabon ainihin abinci a kai ya duba wannan abu ba abu ne wanda za a sai ana ta yan kasa ne kuma malamai ne wanda suke koyarwa a jami'a wanda kuma ana bukatan
ainihin ba ga sagudun mata
saboda haka ya kamata a ce an duba wannan tsari da aka fara lalle yaya abun nan an yi kuskure a ciki to amma tun wanda suna can wurin ya kamata su a gama da zancen su a ce to daga wannan shekaran ba mu ƙara barin wani tafi ba tare da an kiyaye kuɗin sa da tafiya
to insha Allah mu ma za mu nan ya kokarin mu ga cewa mun zakulo shi shugaban nasu ko kakakin su don su magana a matsayin a madadin su TED Fund mun gode kwarai malam Kabiru Lawanti
mun gode kwarai mun gode
Madalla. To ai duka kan nan zamu tattara
Maryam. Yanzu ya zama wajibi kowa ya kama sana'a. Ka ga yau ma ranar
ranar sana'a ce. Ranar sana'a. Kuma shine na farko da majalisar dinkin duniya ta fara nan maganar karfafa gwiwar sana'o'i. To yanzu kan amma madadin
Maryam Bashir Bugaji Safina Tsu Dangi.
Sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da engineer mu neo Mr. Shank. Sai kuma muna ba da hakurin Facebook Live da ya dan samu tangardar network kenan. Sai mu ce sai wani cikon Allah ya so Usman Ahmad ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka ke cewa mu zama lafiya sai gobe idan Allah ya kai mu Laraba.
Dai bincike ta zaro zance ba ruwan sa a yau da malalaci.